Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karbe. Yau za a gabatar da jawabi kan kisan Jamal Khashoggi a gaban 'yan majalisar dattawa. Koriya ta Arewa ta ƙalubalanci Amurka a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara da yawa a faɗin duniya na tattare da haɗari a unguwannin marasa galihu da ke birane. Bayan haka, za ku ji rahoto akan taimakon da hukumar bada agajin Red Cross ta ba 'yan gudun hijira a jihar Plateau da ke Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yajin aikin da direbobin tasi ke yi yau Laraba a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A yau Laraba, rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karɓe. Ɗaukan wannan mataki na zuwa ne yanayin da Rasha da Ukraine suke jayayya a kan jiragen ruwan Ukraine uku da Rasha ta ƙwace a Bahar Al-Aswad tare da ma'aikatan jiragen. Rasha ta zargi matuƙa jiragen ruwan da shiga yankinta inda suka yi watsi da gargaɗin da dakarun tsaron Rasha suka yi musu, ko da yake Ukraine ɗin ta musanta wannan ikirari. A jiya Talata, wata kotu a Crimea ta ba da umarnin a tsare 12 daga cikin ma'aikatan jiragen ruwan 24 har na tsawon watanni biyu. A yau Laraba kuma ake sa ran sauran ma'aikatan za su bayyana a gaban kotu. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron ƙasar Jim Mattis za su yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan Amurka a sirrance kan kisan da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a Istanbul. Gabanin wannan taro, 'yan majalisar dattawan jam'iyyun biyu waɗanda suka nuna ɓacin ransu kan wannan kisa sun caccaki yadda aka haɗa taron ba tare da an gayyaci daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Gina Haspel ba. Rahotanni da dama sun nuna cewa binciken da hukumar ta CIA ta gudanar ya gano cewa Yarima Muhammad bin Salman na da hannu a kisan, ko da yake Saudiya ta musanta wannan zargi. A ɗayan ɓangaren kuma, 'yar jam'iyyar Republican Cindy Hyde Smith ta lashe zaben kujerar majalisar dattawa da aka yi a zagaye na biyu a jihar Mississippi da ke kudancin Amurka. Hyde Smith ta samu kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada inda ta doke Mike Epsi na jam'iyyar Democrat a jiya Talata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya dakatar da wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin an tattauna batun tarihi yadda ake kare haƙƙin bil'adama a watan Disamba. Wata wasiƙa da jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Dinkin Duniya Kim Song ya rubuta ta nuna mamaki da takaici kan yadda kwamitin sulhun ke kokarin ya biye wa masu yunkurin kawo cikas kan alƙawarin da ta dauka na kwance damarar makaman nukiliyanta. Duk da China ta ki amincewa kan batun na bincikar yadda ake kare haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa, kwamitin sulhun ya kwashe shekaru hudu yana yunkurin ganin an tattauna wannan batu saboda abin da ya kira dogon lokaci da kasar ta Koriya ta Arewa ta kwashe tana take hakkokin bil'adama. Sakamakon farko na binciken da aka yi kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin samar kasar Indonesia a kogin Java a kwanakin baya ya nuna cewa maballan da ke kare faruwar hatsari wanda ke sarrafa kansa ne yayi ta tunkuɗe jirgin zuwa ƙasa duk da yunkurin da matukin jirgin yayi na daidaita maballan. An samu wannan rahoto ne daga akwatin da ke naɗar bayanai wanda aka tsunto shi bayan aukuwar hatsarin, sai dai har yanzu ba a ga akwatin da ke naɗar murya na cikin jirgin ba. Dukkanin fasinjoji da matuƙa jirgin 189 sun rasa rayukansu a hatsarin jirgin saman na Lion Air Boeing 737 Max wanda ya faɗi jim kaɗan bayan da jirgin ya tashi daga Jakarta a ranar 29 ga watan Oktoba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu iya magana sun ce sawun giwa ya take na raƙumi. Yanzu haka dai mun samu wani rahoto da ya shigo mana. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake ziyara a birnin Maiduguri da ke jihar Borno, inda ya je buɗe taron soja da ake yi shekara-shekara a ƙasar. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da ake jimamin mutuwar wasu sojojin ƙasar da suka mutu sanadiyar harin da Boko Haram suka kai masu a 'yan kwanakin baya. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya tuntuɓi wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu da ke Maiduguri wanda ya mashi ƙarin bayani akan wannan ziyarar.
Eh, haka yake kamar da ka faɗi, shugaban Muhammadu Buhari ya zo ya kawo ziyara nan a birnin Maiduguri. Da farko dai ya fara ne ziyartar fada mai mataba Shehun Borno, inda ya nuna inda aka saba dai bisa al'ada. Daga bisani sai wuce dan inda ake cewa Command Gas House wajen fara taro, wajen bude taron soja na wannan shekara 2018, wanda ba nan aka shirya ba, da an shirya za a gudanar ne a Benin. Daga baya aka dawo da shi nan saboda wannan abin alhini da ya faru na hari da 'yan gungiyar Boko Haram ta kai ma jami'an tsaro.
Yawwa, to Haruna, kaman ya taɓo batun wannan hari da aka kai akan dakarun Najeriya a kwanakin baya?
Kware da gaske ya taɓo, kuma ya nuna alhini shi game da wannan abin da ya faru. Ya nuna cewa kuma yana tabbatin ma jami'an soja cewa yana mai goyon bayansu, kuma zai kokari ya tanada musu duk abin da suke bukata na tabbatar cewa sun gudanar da aikinsu don murkushe a 'yan gungiyar Boko Haram baki ɗaya. Yadda kalmar ma da ya bayani da shi cewa zai ba kokarin cewa an kau da su ne a bayan ƙasa baki ɗaya.
A cikin bayanin da shi shugaban Buhari ya yi, ko kuma shi shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Yusuf Bura ta yi, sun taɓo batun adadin yawan dakarun Najeriya da aka shi a wannan hari na Metele?
Wallahi, shi ne abin da ke ɗora mutane kai har yanzu. Babu ɗaya daga cikinsu wanda ya faɗi adadin waɗannan mutane da aka shi, kuma har ranar bai kamata yau ko a yau jawabin da suka yi duka sun jagantawa waɗanda aka raunata da kuma iyalan waɗanda aka hallaka, amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya rutsa ba har ila yau. Ba su ma faɗi adadin mutanen da aka raunata ɗin ba, zira cewa shugaba Buhari ya kai ziyara asibitin da aka kwantar da wasu jami'an soja da suka samu raunuka a wannan hari, amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya rutsa da su kuma aka raunata ba har ila yau.
To a ƙarshe Haruna, wasu na ganin kamar wannan ziyara na da alaƙa da yakin ga neman zaɓe da aka fara a Najeriya. Kamar me mutane suke cewa a nan Maiduguri dangane da wannan ziyara ta Buhari, ya suke kallanta?
gaskiya mutane ma kokawa suka yi saboda yadda aka safuri al'umma yau aka hana aka rufe kusan dukkanin manyan hanyoyin cikin gari aka rufe kasuwanni babu ziyara kasan kuma mutanen cikin da dubu mutane ne masu kana dari musamman ma yan gudun hijira an hana su fita neman harkokin su na yau da gobe to kusan kowa ko kai game da wannan ziyara duk cewa shugaban kasa ya jawo hankali sojojin soja kansu da su shiga harkan siyasa yace yanzu ana abinda aka sa gaban zabe ne 2019 kuma ya gargaɗe cewa su guji abinda ake cewa shiga siyasa ko na wata jam'iyya ce
to madalla a gaida Haruna Dauda biyu da Muhammad Lalu Wani rahoton hukumar UNICEF ta tallafawa yara a Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa miliyoyin yara na tattare da hadarin rasa rayukansu kafin su kai shekaru 5 da haihuwa a unguwannin marasa galihu da ke birane a fadin duniya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da karin bayani.
Binciken da na UNICEF ya gano cewa ba dukkanin kananan yara da ke zaune a birane da ke sassa daban-daban na duniya ba ne ke samun ingantaccen rayuwa da ake zato ana samu a birane. Binciken da ya tabbatar cewa kananan yara miliyan 4.3 ne ake sa ran za su rasa rayukansu kafin cika shekaru 5 a birane, a yanda kuma miliyan 13.4 ake ganin da ƙyar za su kammala makarantun firamare da talauci a biranen da ake da su. Birane irin su Lagos ake tarayyar Najeriya da na daya daga cikin biranen duniya da irin wannan matsala yake ci gaba da ta'azzara, inda kananan yara ke shiga hali na gararamba tare kuma da kunci da talauci. Adenike Asiat na daya daga cikin shugabannin wata kungiya mai tallafawa kananan yara shiga makaranta da ake kira Action Health Incorporated.
At least one out of every three are migrants into Lagos. Many of the girls, more of the girls are girls who have been born in Lagos. Their parents probably migrated to Lagos.
Tace binciken da muka yi ya nuna cewa yarinya guda cikin uku zuwa suka yi birnin Lagos. Kuma akasari iyayensu sun shigo birnin Lagos ne domin samun ingantaccen rayuwa. Kuma mutum zai zaton cewa a wannan karni da ake ciki na samar da ilimi kyauta irin waɗannan yara za su kasance a makarantu. Sai dai lamarin ba haka yake ba sa zuwa makaranta domin kuwa iyayensu ba su ma san muhimmancin zuwa karatun ba domin su ma ba su yi ba. Saboda haka taimakon da muke ba irin waɗannan ƙananan yara shine daga nan sun koma makaranta domin samun rayuwa mai kyau. Alhaji Umar Atina na ɗaya daga cikin masu tallafawa ƙananan yara a birnin Lagos, kuma ya bayyana mini halin da irin waɗannan yara ke samun kansu a ciki da kuma ƙoƙarin da ƙungiyar su ke yi na tallafa musu.
Samu wasu yaran a su zo su ce ba kusur kudin jarabawa, ko ka samu wani yaran ya zo ya ce ba shi da uniform ko kuma wani abu, to amma da yake ɗaiɗaiku ne suke zuwa, suna zuwa ko muna yin iya ƙoƙarin mu ga cewa mun yayi musu wannan damuwa.
Talauci dai na ɗaya daga cikin ababade da ke sanya ƙananan yara samun kansu a cikin wani hali, kamar da wani da bai son ambaci sunansa ya shaida mini halin da wata ƙaramar yarinya ta shiga a birnin Lagos kafin ya tallafa mata.
Zaka ga matsalan shine bayan rasuwan wato mahaifanta ta yi abin nan tsaya a JS, that is junior secondary school, amma bayan rasuwan mahaifin bata samu ta ci gaba ba, so bukatan ta shine me tana bukatan yanda za a taimaka mata ta yi attending lesson ta yi GCE. Ta ce okay, lesson din it cost her 1500, amma za ka ga akwai irin waɗannan kananan bukatu ba ma wato kulawa. Wataƙila muna da halin irin taimaka musu ta wannan bangaren, you know, insha Allah zai yi maybe ai kokarin dubawa.
A ƙarshe dai wannan rahoto na hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya kama da karin maganar Malam Bahaushe na hangen dala ba shiga birni ba, na gargaɗi ga iyaye da sauran al'umma da su guji ƙaura zuwa birane. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Ba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Ba yara manyan gobe, ba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta.
Madalla a gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma za mu leka a arewacin Najeriya. kungiyar ba da agaji ta Red Cross ta tallafawa 'yan gudun hijira da waɗanda suka fara komawa mahallansu da kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na jihar Filato. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Shugaban kungiyar Red Cross mai kula da nahiyar Afirka, Patricia Danzi, wacce ta kawo ziyarar gani da ido a yankunan da kungiyar ta gudanar da aikace-aikacenta, ta ce babban abin da suke yi shi ne taimakon waɗanda ke gudun hijira ta hanyar samar musu da matsugunai na gaggawa, ruwan sha, abinci da wurin ba haya don hana yaduwar cututtuka.
When people go back, when the security improves, when we can help them build their livelihoods.
Patricia Danzi ta ce idan mutane suka koma gidajensu tsaro ya inganta, sukan taimaka musu su sake farfado da rayuwarsu. Ta ce sukan kuma bi jama'ar zuwa mahallansu su taimaka musu gina gidajensu don su samu sabon rayuwa. A sansanin 'yan gudun hijira na cikin garin Riom da ke da 'yan gudun hijira fiye da 3,000 kuwa, kungiyar ta Red Cross ta tallafa musu da kayayyakin abinci, magunguna, wurin ba haya da ruwan sha, kamar yadda wasu da na tarar a sansanin suka min bayani.
Esther Danjuma, rayuwa in ba Red Cross ne yana taimake mu ba, ba mu da abinci, ba inda za mu je ba. Shi yasa muna zama nan da Red Cross na kama na abinci muna ci a nan din. Suna taimake mu, ba wurin kwanciya. Ga abinci mu a jeji duk. Ayayanka duk ba komai a jeji ba. Shi yasa muna zama Red Cross yana kawo mana abinci muna ci a nan. Sun kakkashe mana mutane, an rurrushe gidajen mu, ba abin da zamu yi a gidan mu. Yara mu da mazaje mu an kakkashe mana, nima ba ni da miji yanzu din ma.
Akwai kananan yara da na gani a nan, yaya kuke lura da su?
Garin kunun da Red Cross sun kawo mana, sun nuna mana yadda zamu dafa kunu, shine muna ba ma yara.
Batun sanyi fa da cututtuka.
Sun kawo mana su bargwade, muna rufu da shi a nan din.
John Lange, muna wahala nan fa saboda muna zama nan ba abinci ba komai.
To ga kuna a cikin wannan wato wuri daki, babban daki wanda an tara mata da yara, ya kuke rayuwa nan?
To rayuwan fa ba kyau gaskiya, rayuwan zama din nan kowa da kowa yana cikin daki ta, ai babu ba daji. Muna so mu je mu yi aiki ma babu, ba an hana mu yin aiki.
A ƙauyen Mahanga da ke karamar hukumar Tariyon ma, al'umar ƙauyen suka ce kungiyar Red Cross ta samar musu da rijiyoyin burtsatse guda 3.
Sunana Modi Saidu Ibrahim. Gaskiya Red Cross ta yi mana taimako, ba za mu iya mu kididdiga abin da suka mana, wallahi sai godiya. Kai sun kawo mana ruwa ya kai 3 a nan. Gaskiya da taimako da suke kawo mana, in mutane mu suke suka matsala, don gaskiya an kokkone mana rigage da nan da dama.
To amma kafin su kawo wannan taimako, wani hali kuke ciki?
Gaskiya ruwa, muna da matsalar ruwa don nan tudu ne sosai. Nam ko rijiya muka tona, ba mu samu ruwa da a cikin sauki.
Okay, shi ai buji hali wanda muke ciki a nan, ka gan ko rashin lafiya ne a nan, ba gwamnatin da ke taimake mu nan. Yayan mu rashin lafiya ko rigakafin nan ma babu. Muna nan dai gidajen ma dai gashi nan dai kawai. Akan kunci wani mafa bai da abin da zai sa ma gidan ma kwanta ma wurin. Sai dai ya sa irin bukkan nan ne kawai.
Duk da shike al'ummomin sun samu tallafi daga kungiyar Red Cross, abinda na lura kan hanya ta zuwa ƙauyukan da matsalolin tsaron suka addaba shine rashin hanya da sauran ababen more rayuwa da za su taimaka wa mutanen sake farfadowa daga iftila'in da a baya suka samu kansu a ciki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Allah a gaida Zainab Babaji. Masu sauraro, ku yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku rahoton yajin aikin direbobin tasi a jamhuriyar Nijar ba saboda karancin lokaci. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Agali Abulle, ɗan ƙasar Niger, wanda ke zaune a jihar North Carolina da ke nan kasar Amurka. To wanda kira gare ki yanzu ga matasa wanda suke sauraron ka wanda suka kama hanya zuwa iyaka zuwa shiga Libya daga Libya shiga Shirgirwa a je Turai domin a zauna ba.
Zama kashin wando shine abdai kawai komai ka samu kai tunda aikin da baka yi gida ban ka zo nan zaka koi gida dai ka daure kada ka ce a ni zan yi wanga aiki duk aikin da ka samu dai aiki ne zai baka wani ina zan ce matasa tunda kasar Turai ha suna dai na tattara.
Bancin haka mata fa masu daukar jirgi su su wani kira gare ka zuwa ga mutane masu barin ƴaƴansu mata su je nan kasashen waje.
Sannan mu da diyanmu da ba dai mutum aure gare ki ba gaskiya kasashen gaba wurin zama mata bane tun a ce kamar uwayensu na nan koko tana da aure wannan babu ta masala amma dai gaskiya ta zo da ita kadai har abun har.
Me yasa?
Ta mata gaskiya akwai wahala. Abinda ga maza ma akwai wahala balle mata.
To wani kalubale mata ke fuskanta ga ganin ka?
Kasan mu ga harkan mu musulmi gani muke wa mace tana ita kadai dai gani ake duk abin da ta yi sai a ce a ta yi wani aikin banza na ta same shi ko ma halaccin da take nema mutane ba su dibin wannan sai su gani kamar wani aikin banza da take sai yasa take samu wani abubuwa alhali ko kuma akwai mata masu kokari akwai wadanda su aiki dai suke yi dai harkar dai gani nake dai mutum yana samu abin yi a gida dai gare gida da ka zo ka Turai.
To me za ka ce akan wannan sabuwar gwamnati ta Donald Trump da ke kan karga mulki a yanzu tana yi muku dan sassauci wajen samun sauyin rayuwa
ko kasan mutane in kana cikinta dai ka bi ka'idodin kasar dai kana bin ka'idodin kasar ba ka samu matsala da su amma kana in dai ba ka bin ka'idodin kasar dole ka samu matsala in ka je kasar waje da ka kiyaye ka'idodin kana son zaman lafiya.
To wani kira gare ka ga gwamnatin Niger da gwamnatin Nigeria kamar da Chad akan wannan lamar wanda jama'a dama suna barin kasashen su matasa musamman wanda suke barin gida.
Kasashen mu in ba aiki na suke guda mu matasa harka yana da wuya kuma kasan Hausa ake cewa indan boyayya yawa bai jin mai harkan ne yayi magwamnatocin mu yawa kenan suna yin kokarin su kuma sai dai su kara kokari da su yi ka bude dai ma'aikata dai da za su samu matasa su samu shi dai ne kasashen mu ba haka nan ba su gaskiya harka a koya.
Ana cewa rashin aiki ma yana sa matasa suna shiga harkar ta'addanci kai ganin ka wannan batun da gaske ne?
A ni yana da ta'addanci ne niyya ne tunda rashin aiki ba shi zai sa mutum ta'addanci kaga mutum ya shiga ta'addanci shi dai ya sa kai ne ba rashin aiki bane tunda dai dan adam dai indai ka hita da sahi komai zaka samu abin da kai sai dai ka ce wai kai kahi kai wanga yin aiki shine masalan mu gani muke wani aiki mutum wai baka kai shi wani share nan kuma sai ka zo kai ta share kai ta abin duka abin da baka yi gida sai kai shi idan mai baka yin shi a garin ku aikin da zamu yi a garin mu samu mutane suna zakkwa kasashen mu su samu kudi su tayi su amma mu da a cikin gari sai mu ce ba mu yi shine masalan mu duk aiki sai mu ce mun yi gaba mu yi wannan aiki amma muka je kasar waje shi na zamu sai mu ba mu yi sai a kasar mu kasar mu akwai aiki sai dai mutum baka da niyyar kai aiki da kai ta da sai ka samu mun to Allah ya sa kuma ba girman kan nan muka hidda a kanmu ba harkar mu ba ta yi Afirka girman kai gare mu shine masalan.
To Malam Agali zaman ka Amurka yanzu haka shekara wajen 20 zan iya tambake menene abin da ya baka mamaki na kasashen Turai musamman ana Amurka wanda kake gani suna amfani da shi wanda mu can kasashen mu na Hausa kasashen mu na Afirka ba su amfani da irin wannan fasaha.
Abun da yasa kasar Turawa sun ci gaba su abun da ya samu talakawan su suna kokkuwa da shi ba su son abu da ya samu talakawa ko wina su saboda talakawa su to mu kuma ba mu kula da talakawa da mutane nan suke kula da talakawa tunda inda mun yi kaman a ce okay an sa wani minista kaman a ce ya bude wani abu wanga shi na talakawa na kaman wadanda dai ba su da abun yi ai musu kariyan wani abu da za su umhani da shi ko ma a ce okay wagga shekara manoma koko talakawa ga bijin da za a rika raba musu ko ma mutum ana bashi ma zika 30 ga wata ne wadanda ba su da kamar mara karhi da tiza wannan ko mata wadanda mazan su rige mu gidan gaskiya ai musu wani abu da za sa dai kamar a ce duk wata ana ba su kadan ko jika 20 ko jika 25 a yi kariyan wani birje irin wannan yana amfani kwarai
kenan kana ce kamar abin da an kai a Najeriya kwanakin baya ka san shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da taimako da ake ba marasa wanda ba sa da marasa galihu domin su samu su yi jari su samu su hidda kansu
ka gani wannan yana taimaka sosai yana taimaka tunda wani hawan yana samu jika 20 dai bai biya kudin haya lahi alawaki yana amfani da shi indan wata kana samun wannan yana gyara maka kai sai ka samu abin da za ka yi ka gani to abubuwa ne kasashen mu ba a yin shi
to ka ganin kai mike sa haka
kai da kanka baka samu wanda ya ce miki
ga ganin ka rashin tsoron Allah ne koko rashin sani ya kamata ne koko dai kawai basu damu da rayuwar talaka ba
ni a gani na kamar rashin dai in ce ka'ida abu ne ya kamata a yi cikin ka'idodin ministerorin abin da za su yi a ce ake wanga abu ya kamata a yi matalakawa a hidda wani community wanga shine ke kula matalakawa duk shekara ga bijen da za a raba matalakawa duk shekara bijen su ne wannan duk shekara sai a hidda shi kamar yadda ake hidda kudin biljekin na aikol na wani abun nan duka kowane shi ma sai a musu matalaka sai a hidda nasu
in kace talaka maka maka na ce marayu da tsofi da waɗanda
da tsofi da waɗanda mata waɗanda mazan su su rasu mazan su suna da yara babu mai taimakon su sai Allah kawai irin su ba kowa da kowa ba tunda mai karfi kana ka hita da sai ka samu abin da kai
to malam agalet a ƙarshe mi wani kira gare ka mi zaka cewa da ƙarshe a wannan hirar da muke ni da kai
ina da nake dai mu dai kasashen mu da ya kamata dai shi tashi da kwana shirka kulawa da talakawan su tunda duk kasan dai ba kulawa da talakawan ka akwai matsala talakawan nan kabar yadda suna tukuka da kai wannan matsala ne ko wace kasa in dai kakkar da talakawan ka su kuka da kai abin da zaka yi da zaka jara musu da rai ba ya kowa da kowa sai ya samu bai yiwa wannan bai yiwa amma dai kai iyakar gwargwado ka gani dai kana da niyya kai musu insha Allah
kash agala abulle lokaci ya daga mana hannu masu sauraro karshen hirar mu kenan tare da bakon namu agala abulle dan kasar Niger wanda ke zaune a jihar North Carolina dake na kasar Amerika masu sauraro a tare mu a cikin shiri na gaba tare da wani bako ni Abdul Aziz Adli Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A gaida Abdul Aziz Adli Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya inda yake cewa ina kira ga manoman shinkafar Jamhuriyar Niger da su rungumi noman rani domin cike gurbin asara ambaliyar ruwa da ta afku a wannan shekarar sai sako na gaba inda ya fito daga Salihu Isa Fana inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa Hakika ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a jihar Borno a yau Laraba dangane da idan sabarnar da ta afku na kai mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai wa sojojin Najeriya abin yabawa ne da fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen hare-haren a jihar Borno sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Alhaji Sani Merodi kofar Kaura Katsina inda yake cewa Assalamu alaikum gidan radio BOA Hausa Na shigo wannan fili na ku mai albarka domin in yi kira ga ƴan uwana ƴan kasuwa da mu gyara halayenmu mu rika yin gaskiya da adalci a cikin sana'o'inmu mu daina tauye mudu
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Laraba, rundunar sojojin Rasha ta ce za ta ƙara matakan kare hare-haren makamai masu linzami a yankin tekun Crimea da ta karbe. Daukan wannan mataki na zuwa ne yanayin da Rasha da Ukraine suke jayayya akan jiragen ruwan Ukraine uku da Rasha ta kwace a Bahar Al-Aswad tare da ma'aikatan jiragen. A yau Laraba, Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron kasar Jim Mattis za su yi jawabi ga 'yan majalisar dattawan Amurka a sirrance kan kisan da aka yi wa dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi a Istanbul. Korea ta Arewa ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya dakatar da wani yunkuri da Amurka ke yi na ganin an tattauna batun tarihin yadda ake kare haƙƙin bil'adama a watan Disamba. Wata wasiƙa da jakadan Korea ta Arewa a Majalisar Dinkin Duniya Kim Song ya rubuta ta nuna mamaki da takeici kan yadda kwamitin sulhun ke kokari ya biye wa wasu yunkurin kawo cikas kan alƙawarin da ta dauka na kwance damarar makaman nukliyanta.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Bonsa da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Scape ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.